This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Yau talata 12 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Habis Baballe a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Hukumomin Palestina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum 14 a Gaza. Wani hari da Rasha ta kai kan mahaifar shugaban Ukraine ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum 14. Somaliland yankin da ya balle daga Somalia zai gudanar da babban zabensa a gobe Laraba.
Kanin labaran duniyar kenan. To a Najeriya, masana na ci gaba da tsokaci kan sabon salon kai hari kan manyan layukan wutar lantarki a kasar, musamman ma a arewaci.
Wanda muke gani shine an bar gini tun ranar zane, abinda Hausawa kan ce ba dan komai yasa na faɗi haka ba, shine tun lokacin da muke ta bada shawara cewar ayi kokari a dau mataki akan wannan lamarin tun da ba karfin mu yafi ba.
A jamhuriyar Nijar kuwa, wani zaman sulhu da aka yi a yankin Filinge wanda ake fatan zai kawo ƙarshen zaman doya da wato da manja da ake tsakanin al'ummomin yankin ke yi a ƙasar ta Nijar.
Ismail na ya bai masu neman lafiya ga ɗan uwa duka. Muna neman ɗan lafiya ga ɗan uwa duka. Azam na lafiya mu koma yanda muke.
Muna ɗauke da ƙarin bayani, sannan muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Habis Baballe zai kawo mana, inda za ku ji ci gaban tattaunawa kan harkar wato harkar su a Najeriya. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin Palestina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum 14 a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnuke sararin saman wajen kudancin birnin Beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin. Yayin da ake ci gaba da fafata faɗan, kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa Isra'ila bata cika wa'adin ranar Talata da Amurka ta ƙayyade na bada damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ba. Amma rundunar sojin Isra'ila ta ce an kai ɗaruruwan fakitin abinci da ruwa zuwa wani yanki da ke arewacin Gaza, inda ta mayar da hankali kan ayyukanta. A watan da ya gabata, gwamnatin Biden ta gaya wa Isra'ila cewa ta ƙara yawan abinci da kayayyaki zuwa Gaza, ko kuma ta fuskanci yanke tallafin soji. Wani hari da Rasha ta kai kan mahaifar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum 14, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Talata. Ministan cikin gida na ƙasar Igor Klimenko ya ce an kammala aikin ceto da kuma dawo da su bayan da aka kai hari a wani gini da ke Kirbiyarig kwana guda da ya wuce. Ofishin mai gabatar da ƙara ya ce an kashe wata mata mai shekaru 32 da yara 'yan shekaru 12 da watanni 2 da haihuwa. A yankin Belgrade na Rasha, wani harin jirgi mara matuki ya tayar da gobara a wata ma'ajiyar man fetur. Gwamnan yankin Bishkek Gladkov ya wallafa a shafinsa na Telegram. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister New Zealand Christopher Luxon ya bada hakuri a hukumance a majalisar dokokin kasar a yau Talata game da cin zarafi da azabtarwa da kuma rashin kula da dubban ɗaruruwan yara da manya masu rauni. Abin ban tsoro ne, abin ban tausayi ne, ba daidai ba ne, kuma bai kamata hakan ya faru ba, in ji Luxon yayin da yake magana da 'yan majalisar dokoki da wani gidan baje koli da ke cike da jama'a makil tare da waɗanda suka tsira daga cin zarafin. Kimanin mutum 200,000 a ƙasar, yara da ake kula da su da wuraren kula da yaran mallakar ƙungiyoyin addinai da ke zaune a ƙasar suka fuskanci cin zarafi mara misaltuwa cikin tsawon shekaru 70. Wani rahoto mai ban tsoro da aka fitar a watan Yulin da ya gabata ya ce a ƙarƙashin bincike mafi girma da aka taɓa yi a New Zealand, an samu rashin daidaito a kabilan Maori 'yan asalin New Zealand.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba nan cikin gida Amurka. Inda zababban shugaban Amurka Donald Trump ke shirin kafa gwamnati, yankuna da dama a duniya na laliban yadda hulɗa za ta kasance da gwamnatinsa, duba da yadda wato alkawarin da ya yi na fifita Amurka a kowane sha'ani. Abokin aikin Baba Yakubu Makeri ya tambayi shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja da ke Najeriya, wato Farfesa Sharif Gali Ibrahim, kan yadda yake ganin Trump zai tunkari yadda Rasha da China suke ƙara samun gurbin zama a nahiyar Afirka.
Ta yadda zai iya ainihin fuskantarsu ko kuma tunkararsu, yana iya ƙasashen Afirka waɗanda suke mara wa ƙasashen Rasha da China baya ya zama cewa ƙasar Amurka ba ta yi da su, ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili waɗanda ba lissafi a ciki ko kuma a kai. Abin da ya kamata waɗannan ƙasashe su yi a wannan hali shine su ainihin ƙarfafa tsaro musamman yanki na Sahel da kuma gabashin Afirka da kuma wasu ƙasashe daban-daban kamar su Mozambique da sauransu. Wannan ɗaya kenan. Abu na biyu kuma, yadda wannan alaƙa ta ƙasashen Afirka da ƙasar China da Rasha ka iya ainihin shafan tattalin arzikin Amurka shine wannan ƙasashen ƙasar China musamman ma kayayyakin da take kaiwa ƙasar Amurka, kaga idan aka ce yau ta daina kaiwa waɗannan kayayyaki, bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki, kaga ba zai ishi 'yan ƙasa ba. Saboda menene? Akwai giɓi. An samu giɓi. Idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu giɓi, to lallai kuwa akwai matsala. Wannan shine abu na ɗaya.
To Prof, kamar yadda kai magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka?
A yanzu ƙasar Amurka ba ta da wani sauran tasiri a Afirka. Saboda menene? Shekaru masu yawa da ainihin ƙasar Amurka ta yi tana alaƙa da ƙasashen Afirka, babu wani abu da ta tsinana wa ƙasashen Afirka.
Shugaban tsangayar koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Najeriya, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Somaliland, yankin da ya balle daga Somalia, zai gudanar da babban zabensa a gobe Laraba. Shugaba mai ci Musi Bihi Abdi na jam'iyyar Kulmi ko kuma Unity Party yana fatan samun wa'adin mulki na biyu. Abdulrahman Muhammad Abdullahi na jam'iyyar Wadani ko National Party shine babban abokin hamayyarsa. Sai dai duk wanda ya yi nasara, masu kada ƙuri'a da dama sun ce batu mafi muhimmanci ga Somaliland, wadda ta ayyana 'yancin kai daga Somalia a shekarar 1991, shine a ƙarshe ta samu amincewar ƙasashen duniya. Mahmud Muhammad, wani malamin makaranta ne, ya ce, muna aikewa da saƙo ga ƙasashen duniya da su nuna amincewa. Somaliland gwamnati ce cikakkiya, tana da jam'iyyun siyasa, tana da kuɗaɗe, tana da bambanci da Somalia, tana da kwanciyar hankali, ƙasa ce mai bin tafarkin demokuraɗiyya. Yanzu haka dai babu wata ƙasa ko kuma wata hukuma ta ƙasa da ƙasa da ta amince da Somaliland a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Da ƙarshe, shugabannin duniya sun hallara a yau Talata a taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi a birnin Baku na ƙasar Azerbaijan, duk da cewa manyan sunaye da ƙasashe masu ƙarfin faɗa a ji ba su halarci taron ba. Saɓanin tattaunawar sauyin yanayi da ta gabata, wadda ke da ƙarfin gasar cin kofin duniya. Amma tattaunawar sauyin yanayi ta 2024 ta fi kama da gasar cin kofin duniya ta Chess Federation. Babu sunayen da za a iya ganinsu, amma babba a kan ko da dabaru. Manyan shugabannin manyan ƙasashe 13 masu fitar da gurɓatacciyar iskar carbon dioxide ba za su bayyana ba. Ƙasashen su ne ke da alhakin samar da kashi 70% cikin 100% na iskar gas mai zafi a shekarar 2023. manya masu gurɓata muhalli da ƙarfin tattalin arziki a duniya su ne China da Amurka, ba za su tura shugabanninsu ba. Shugabannin India da Indonesia su ma ba za su samu halartar taron ba. Ma'ana ƙasashe hudu mafi yawan jama'a da sama da kashi 42 cikin 100 na al'ummar duniya su ma shugabanninsu ba za su yi magana ba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci kan sabon salon kai hari kan manyan layukan wutar lantarki a kasar, musamman arewaci, lamarin da ke jefa jama'a cikin duhu da tafka asara mai girman gaske. Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya da ke shiri kan al'amuran tsaro ya bayyana mana yadda ya kamata a shawo kan lamarin a wannan tattaunawa da muka yi da shi ta manhajar WhatsApp.
Abinda muke gani shine an bar gini tun ranar zane, abinda Hausawa kan ce. Ba don komai yasa na faɗi haka ba, shine tun lokacin da muke ta ba da shawara cewar a yi ƙoƙari a ɗau mataki akan wannan lamarin, tun da ba ƙarfin mu yafi ba, ba ƙarfin jami'an tsaron mu yafi ba, ba gagaran ƙasar mu yi ba magance wannan al'amari, amma aka siyasantar da shi. Abin da yasa ku na ce an bar gini tun ranar zane shine saboda a yanzu wannan kungurmin daji ba na jin akwai wasu hanyoyi masu sauki da za a bi domin a ce an killace ko an magance wannan matsala da take damun arewacin Najeriya, ko kuma take damun layukan wutan Najeriya, wutan da ya taho arewacin Najeriya. Amma idan har ana so a magance shi, to matakan suna da girman gaske, kuma suna da tsauri, kuma suna da tsanani, kuma za su yi wuya kwarai da gaske. Domin abu ne wanda magana ta gaskiya shine sai an samu hadda jirage wanda za su na patrol akan wannan layi, wanda kaga wannan kuma magana ta gaskiya, shi yasa nace abu ne mai tsananin gaske wanda an riga an bar hanyoyi masu sauki. To amma abu na biyu wanda kuma shine mafi cancanta kuma mafi sauki mafi inganci shine a yaki wannan al'amari, wato shi ta'addancin gaba ɗaya a yake shi, a gama da shi, a ƙarar da shi, tunda akwai hanyoyi da yawa wanda muke da su, wanda muke ga inda an bi waɗannan hanyoyin insha Allah za a yi nasara ba tare da wata matsala ba. Saboda haka babban mafita, babbar mafita Alhaji Mahmud shine kawai a yaƙi ta'addan, a ƙarar da su, a samu zaman lafiya a wannan yankunan. Amma in ba haka ba, duk wani mataki da aka ce za a ɗauka, ina gaya ma wani mataki ne wanda zai ci kuɗi da yawa, kuma zai ci rayuka da yawa, kuma zai ci kayan aiki da yawan gaske.
To Captain, kamar menene kake ganin yasa waɗannan mahara suka ɗauki wannan sabon salo na kai hari kan manyan layukan na wutar lantarki, musamman a arewacin Najeriya?
Wato wannan babban matsala ne mai girman gaske a al'ummar Najeriya baki daya. Saboda idan baka manta ba, su waɗannan 'yan ta'addan kullun ikirarin da suke yi da labarin da suke yi shine kamar su an tauye musu haƙoƙinsu, ana wahalar da su, Najeriya ba ta yi da su, mutanen cikin gari, mutanen birni suna jin daɗi, suna da wutar lantarki, suna da ruwan sha, suna da tituna masu kyau, su kuma an bar su a cikin daji, babu makarantu, babu ruwan sha, babu wutar lantarki. To idan har wannan tunanin nasu ya tabbata cewar shine tunaninsu, kuma suka fahimci cewar suna nasara ta wannan barna da suke yi na cewar mu ma da muke cikin gari ba za mu ji daɗi ba, to mun shiga akumin lalace. Saboda haka dole ne wannan sai an tashi tsaye. In ba haka ba, ina tabbatar maka akwai wata tattaunawa da muka taba yi, wallahi ina ƙara tabbatarwa cewar wannan abu ci gaba zai, ba wai ruguwa zai ba. Domin me? Domin wannan tunanin nasu da kuma manufofinsu na cewar su kuntatawa mutanen gari kamar yadda suke zargin su ma an kuntata musu. Saboda haka dole ne fa sai an tashi tsaye kwarai da gaske, an dauki mataki na gaggawa. In ba haka ba, mu sani wannan abu ci gaba zai, ba ruguwa zai yi ba.
Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kenan. To, a jamhuriyar Nijar, shugabannin kabilun Karakara Filinge da ke jihar Talibiri sun cimma matsayar zaman lafiya a yayin taron sulhun da hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa ta shirya da nufin kawo ƙarshen zaman doya da manjan da aka fuskanta a tsakanin al'ummomin yankin mai fama da aika-aikar 'yan bindiga da barayin shanu. Wakilin muryar Amurka Suleiman Mun Barma na ɗauke da ƙarin bayani daga Yamai.
Ganin yadda rigingimu ke ƙara tsananta a tsakanin al'ummomin karkarar Kurfei da suka hada da Hausawa da Bugaje da Fulani da Zubarmawa, waɗanda a 'yan watannin nan suka yi ta kai wa juna hare-haren ramuwar gayya a yankin mai fama da ayyukan 'yan ta'adda, ya sa hukumar wanzar da zaman lafiya HACP tattara hakiman garuruwan gundumomin Filinge da Abala don ganin an murƙushe wannan matsala. Hakiman sun kuma yafe wa juna a madadin jama'ar da suke shugabanta a yayin bikin da shugaban hukumar da gwamnan jihar Tilaberi suka jagoranta.
Isma'il na yafe ma, neman yahiya ga ɗan uwa duka, muna neman ɗan yafiya ga ɗan uwa duka, azam na lahiya mu koma yanda muke, mu koma ɗan uwa guda uwa guda, na yafe ma kana dunan lada yafe ma.
Domin jaddada kyakkyawar aniyar mutunta alƙawuran da suka ɗauka, hakiman ɗaya bayan ɗaya sun yi rantsuwa akan Alƙur'ani mai tsarki a bainar jama'a. Ga mai gari Inusa na ƙauyen Sabon Gari.
Na ɗauki alƙawarin ni Inusa Asko da al'ummata da Abbaya garin, wanda a cikin ta'addanci, wanda ka taimaka musu da isansu, da wanda ga ba su abinci, da wanda ya gane su bai faɗi, in dai nan kaka cikin ƙasar Kurfei, Ƙur'ani hakika, ni kuma in na yi ta'addanci Ƙur'ani hakika.
Allahu akbar.
Ni kuma inda ina yake zan zuga wuta ko ta'addanci Qur'ani hakim.
Muƙaddashin sarkin Filinge Adamu Idrisu Marafa, wanne ya yaba da halin dattakon bangarori a zaman da ya bada damar yin sulhu a hukunce, na ganin abin a matsayin matakin nasara a yunkurin maido da zaman lafiya.
Mun yi rantsuwa da Qur'ani za mu zama lafiya tsakaninmu da wannan kabilu. Ni gare ni na tabbatar da dai zama lafiya samu. Saboda mi, bayan an ce Kurfei, duk wanda kaga a cikin kabilan nan halin mu guda ne ko ba gaskiya ba. In kai ji an sa Qur'ani, to ba su da magana Qur'ani. Wannan sulhun ni ba ni zaton hal abada abada cikin rayuwata za a samu ta matsala ba yanzu.
Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya Janar Ahmadu Diddili da ke jawabi a ƙarshen wannan zama ya ƙuduri aniyar bin diddigin wannan yarjejeniya.
J'annonce et réaffirme mon engagement d'accompagner tous les efforts.
Yace ina sanarwa kuma ina jaddada aniyar cewa zan raka dukkan ayyukan da za a gudanar a ƙarƙashin kwamitin bindiddigin da aka kafa. Tallafin HACP na nan tafe ba idan wanda hukumar za ta bayar domin mutanen da ambaliyar ruwan bana ta yi wa barna a gundumomin Abala da Filinge. Karkarar Filinge mai makwabtaka da kasar Mali na fama da hare-haren ta'addanci da na ɓarayin dabbobi, lamarin da ya sa al'ummomin yankin kullo da tsarin kare kai daga irin wannan ta'asa, abinda ya rikide zuwa faɗace-faɗace irin na ramuwar gayya a tsakanin jama'a, duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don tabbatar da tsaro. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulai Mumuni Barma, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karma wanda baya shine dadamu, sannan dai na arzikin mu shine uwa.
Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku hira da ne da shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NIPAS, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna, kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga. Kada na ja ku da nisa dai ga cigaban tattaunawar tamu. Da kai wannan maganar a kwanakin baya, na san gwamnatin jihar Kano ta sake bitar ko ta sake duba batun makarantar kiwon kifi da aka kafa ta da dadewa, yanzu ta sake farfado da ita, ta da ita an bayar a gyara ta da sauransu. Ban sani ba ko akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da gwamnatin jihar Kano domin ku ga an ƙara bunƙasa ita sana'ar kiwon kifin?
Wato shi wannan bunƙasa sana'ar kifin tun lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari aka fara wannan initiative din, kuma dama wannan abun ni ne na kawo wannan shawara a wancan lokaci, da na kawo kuma shine sai aka dauki, an dauki Kano, an dauki Lagos, an dauki Port Harcourt da Enugu, so amma Kaduna ba ta ciki a tsari na Federal Ministry of Agriculture a wancan lokaci. su ne suke yin project din. To amma Kaduna ba ta ciki. To ni kuma tunda naga Kaduna ba ta ciki kuma ni dan Kaduna ne, kuma ni ne shugaban masu kifi na Najeriya. To shi yasa ni kuma sai na yi creating din nawa din a jihar Kaduna, wanda zai zama jama'an wasu jihohin za su yi sha'awar abin. Jihohin da ba a yi ba, kamar irin su Katsina, kamar irin su Jigawa da sauransu, don mu je mu yi establishing irin wannan abin da muke so mu yi a Kaduna, wanda kuma ita federal government dama akwai project ɗinta a Kano, akwai a Lagos, akwai a Enugu da Port Harcourt.
To amma wani hali wannan aiki yake ciki yanzu? Ka ce tun a lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gabata aka fara wannan aiki, yanzu wani hali wannan aikin yake ciki da aka kaddama a waɗannan jihohi
da kansu? Ana ka san aiki na gwamnati, ana nan ana ci gaba da yi, sai dai yana tafiya a hankali ne, dan kaga lokacin an dauko aikin sosai to sai aka shiga samu matsala na matsin tattalin arziki na corona din nan, to abun sai dan ja baya. To amma har yanzu gwamnati tana ci gaba da wannan project din, dan na kanon ma duka initiative ne na gwamnatin tarayya. Amma Kaduna ba ta ciki kamar yadda na gaya maka, mu ne muke so mu establish din shi yanzu a nan jihar Kaduna, kuma Allah da ikonsa a yanzu abin da ya rage mana an riga an samu ri, muna jira mai girma gwamna a samu approval, sannan mu zo mu fara investment din ma wurin.
Ta gwamnatin tarayya ka ce tana wancan aiki, yanzu ku a kungiyance me kuke yi yanzu?
Mu a kungiyance yanzu muna kokari akan wannan initiative din da muke so mu yi a nan jihohin Arewa, inda baya cikin federal government bata sa hannu a kai ba. To mu kuma nan ne muke so mu taimaka mu gwamnati ta wannan bangarorin mu yi establishing, mu fara yin wani abu, sannan kuma gwamnati ta sama ma masinta kayan kamun kifi, ba su da jirage. Kuma a sana'ar kifi gwamnati in ta saurare mu kuma mun ba da shawarwarin abin da ya kamata, to a sana'ar kifi kawai za a iya samun ƙarin tattalin arziki kashi 50, saboda muna da wanda China ta bamu, gafi ma wanda yake China ya bamu report daga Beijing tsarin yadda suka tafi da harkar su. Gwamnati ta ba ministry na agriculture ɗinsu ta empower su, kuma suka empower mutane, ya kai ga yanzu sun kasa harkar kifinsu ƙauyuka ma yanda suke fitar da kifin da gyara shi da sa shi a gwangwani da sauransu har ya fi biranen China. To wannan abubuwan ne muke so gwamnati ta fahimta cewa ba fa lalle ne mai bane kawai shine za a samu tattalin arziki a samu da abin yi. Kifi ma yana daukan kashi 70 50 zuwa 70 cikin 100 na bunƙasa tattalin arziki a duniya, wanda ke kifi kwaya ɗayan zai kenkishe maka sama da 1000 in ka iya aikin yadda zaka kenkishe shi da yawa, kuma ya zo ya girma ka samu kuɗi.
Eh, da kai wannan maganar, to wai shin ko za ka yi mana bayani a takaice yadda ake noman kifin?
Wato yadda ake noman kifi, kaga dai na farko shi kan shi ruwan da za a sa kifin. Ka san mu yanzu a nan ma jihar Kaduna da na ga lokacin da gwamnati ta ba da intervention mu ba ta samu a ciki ba, sai ta ba Central Bank, sai ta ba NACEL, wata kungiya wadda yake ita ke ba da tallafi. To mu sai muka zama yan kallo, mu da muke professional mu muka san aikin, gwamnati ba ta ba mu ba sai ta ba su. To su kuma sai muka wai an yi wata roba haka, an yi roba a cikin gida an zuba ruwa an sa kifi. To ina mutumin da aka koya ma sana'ar kiwon kifi cikin kwana 5 sati ɗaya shine za a je sa roba a dauki miliyan 3 miliyan 2 miliyan 5 goma a ba ta ya zai iya kiwon kifi. Mafi yawancin sun fara sun kasa yin abun, kuma abun ya zo lalace, kuma kuɗin ya bata, gwamnati kuɗin bai dawo hannun asusun gwamnati ba. To abin da ake yi shine, na farko dai ana neman wuri ne wanda yake da dausayi, yadda yake da wake kwantar da ruwa ba tare da cewa sai an je an tara mai ruwa ba, na farko kenan. Sannan kuma ramin akwai daidai adadin inda ake tona shi da kuma lokutan da ake ba kifi abinci. Kaga na farko in kifi na ƙanana ma baya cin abinci da yawa sai ya fara girma, kuma mafi yawanci a bai wuce kwana 100 ko sama da haka kadan ake fitar da shi. Sannan shi kan shi ruwan da kifin yake zama a ciki, dole sai an auna ruwan a ga wani irin ruwa ne, yana da gishiri ne, yana da sabulu ne, ya yake dole sai an auna a tabbatar kifin zai iya rayuwa a ciki, kuma yana rayuwa a ciki zai girma cikin takaitaccen lokaci. To kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dole ne mu sa mutane a aji, mu koya musu yadda abin yake, kuma mu shiga cikin gonar tamu, mu consultants din mu nuna musu yadda muke yin namu, su fahimta kaga, sannan su ma sai su je su. Shi yasa mu da muke neman wuri a hannun gwamnati, dole ne sai mun je tare da mu ne za mu je a nuna mana wurin da ya kamata wanda za mu iya yin kiwon kifin, ba wai za a ɗauko wuri ne a kan ɗan dauri a baka a ce ka yi tankin ruwa da sauransu, ba ba haka abin yake ba. Dole ne sai mun ga wurin, kuma mun tabbatar da cewa wurin zai yi, za a samu albarkar kifin a wurin.
Da kai wannan magana na irin yadda mutum ya kamata ya yi noman kifin, ban sani ba, akwai manyan makarantu musamman yanzu da suke da sashi da yake koyar da harkar noma da kiwo. Ban sani ba ko kuna da haɗin gwiwa da kamar Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ko kuma Jami'ar Jihar Kaduna, ko kuma Jami'ar Bayero da ke Kano, ko kuma sauran manyan jami'o'i dai. Ban sani ba ko kun taɓa ƙoƙarin ku ga kun yi haɗin gwiwa da su domin a ƙara horas da ɗalibai da suke neman ƙwarewa akan harkar noma. Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya, wato NUPAS, Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma da Allah gaida Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Yau filin zai fara ne da saƙon Hassan Dogon Faci, ba tsari, jihar Katsinan, Najeriya. Mai cewa salamu alaikum ga Hausa. Bullar wata kungiya ta 'yan ta'adda mai suna Lakurawa a wasu jihohi na Najeriya abin damuwa ne da rashin hankali, musamman ma yadda shugabanninmu na Najeriya ba su cika ɗaukar mataki da wuri ba. Idan an samu irin wannan matsala, sai abin ya yi kamari. Muna fatan gwamnati za ta tashi tsaye, Allah ya kawo mana mafita. Amin. Shi ko Sadi Malangelange yarwa yawuri ta yake assalamu alaikum BOA Hausa. Muna marhabin da cimma matsaya da Ibman da kamfanin Dangote suka yi a kan sayen man fetur. Da fatan Allah ya sa hakan ya zama sanadin saukar farashin man fetur a cikin Najeriya. Amin. Sai kuma ra'ayin Haruna Abdulmumin mai gwado Doguwa, mai cewa salamu alaikum BOA Hausa. To a yau ma dai na shigo ne wannan fili domin in yi kira ga sabon ciyaman ɗinmu na Doguwa dangane da matsalar rashin sabis a yankin Baigwado. Mun daɗe muna kai koke ma ɗan majalisarmu mai wakiltar Doguwa da Tudun Wada, amma ya yi kunnen uwar shegu da lamarin saboda bai damu da mu ba. Amma muna fata za ka duba mana wannan koke namu. Na gode.
Hukumomin Palestina sun faɗa cewa har-haren da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe akalla mutum 14 a Gaza, sannan wani bakin hayaki ya turnike sararin saman wajen kudancin birnin Beirut kasa da sa'a ɗaya bayan da sojojin Isra'ila suka faɗa ma mazauna yankin da su fice daga wurin. Yayin da ake ci gaba da fafata faɗan, kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani rahoto mai cewa Isra'ila bata cika wa'adin ranar Talata da Amurka ta ƙayyade na bada damar ƙarin shigar da kayan agaji zuwa zirin Gaza ba. Wani hari da Rasha ta kai kan mahaifar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya kashe wata mata da 'ya'yanta uku tare da raunata mutum 14, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Talata.
To gaba ɗaya abin da ya saukake nan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijeriya kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Bawalle wanda ya tana gabatarwa da Fiona Nandudu da ta hada mana shirin, sai injiniyan mu Jumbe Hamza, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu idan Allah ya kai mu. Kada ku nisa ga shirin yau da gobe.